sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. Da sauran abokanai aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis, 7 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jami'an Faransa yayi ma'ana ainihin. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris, wurin daƙile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Shugabar hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa, har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi. Kana a jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ba da shawaran baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar ta malaria.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wata tawagar tsoffin 'yan tawayen kasar Mali, bambobin haɗin guwar CSP ta yada zango a jamhuriyar Nijar, a rangadin ƙasashen yankin Sahel da ta fara da zumman neman shawarwari da za su taimaka a samar da zaman lafiya.
Ya ce mun zo ne mu gabatar da ƙungiyarmu ga shugaba Muhammad Bazoum, mu nemi shawarwari daga gare shi da kuma gudunmuwarsa. Domin a yau taimakawa CSP tamkar taimakawa ƙasar Mali ne, kuma fitar da Mali daga ƙangi tamkar taimakawa yankin Sahel ne.
A Najeriya kuma an samu rabuwar kai mai tsanani tsakanin manyan 'yan siyasa arewa da na kudancin ƙasar kan tikitin shugabancin ƙasa a zaben 2023. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin Domin Iyali, wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jami'an Faransa yayi ma'ana ainihin. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris, wurin daƙile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Yana da matukar muhimmanci ga Amurka ta ga nahiyar Turai baki daya, musamman ƙasar Faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin Indo-Pacific. Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a Paris, babban birnin Faransa. Ya kammala rangajinsa a Turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron ƙungiyar rayin tattalin arziki ta OECD. Blinken ya ba da shawarar cewa Amurka da Faransa za su iya yin aiki a kan damuwa ta bai ɗaya a yankin Sahel na Afirka da kuma tsaro na haɗin gwiwar Amurka da Turai. Yayin da yake Paris, Blinken ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian, da zammar ci gaba da kyautata dangantaka da ta yi rauni tsakanin daɗaɗɗun ƙawayen juna biyo bayan takaddama game da aikin tsaro tsakanin Amurka da Burtaniya da kuma Australia. Shugaban hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa, har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi. Lokacin sanyi na gab da shigowa, in ji Mary Ellen McCroarty, babbar daraktan shirin abinci na duniya a Afghanistan. Tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a Kabul. Ta ce muna da sanyi mai tsanani a Afghanistan. Farashin mai da ke tashin goron zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu. Gabanin Taliban ta kwace mulki a Kabul a ranar 15 ga watan Agusta, kana ta kafa gwamnati. Dama kasar tana fama da matsaloli na tsawon shekaru da suka hada da fari da yaki da cin hanci da rashawa da kuma annobar COVID-19. Sama da mutum miliyan 18 ne ke bukatar taimakon jin kai, har da mutum miliyan 14 da ba sa samun abinci. Akwai kuma yara miliyan 2 da suke kan hatsarin kamuwa da tsananin tamowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ba da shawaran baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria. An tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira Mosquirix a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a Ghana da Kenya da Malawi, inda yara sama da 800,000 suka samu rigakafin. Hukumar ta WHO ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka ƙananan yara a kudu da saharan Afirka, inda yara 260,000 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a duk shekara. Rigakafin da ake bukata a baiwa yara sau hudu yana yaki da kwayar cutar malaria ta Pfizer farum mai hadari a duniya, kana mafi yawa a nahiyar Afirka, inji WHO a wani sanarwa ga manema labarai. A cewar mujallar The Wall Street Journal, za a kwashe shekaru da dama kafin rigakafin ya isa ko ina a duniya.
Toma Dalla an jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata tawagar tsaffin 'yan tawayen ƙasar Mali, mambobin haɗin guwar CSP ta yada zango a jamhuriyar Nijar a ci gaba da zagaye ƙasashe makwabta da zumman neman shawarori da za su taimaka a samar da zaman lafiya a ƙasar Mali mai fama da rigingimin siyasa da mamayar 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Rangadin wanda shine na farko da tsofaffin 'yan tawayen arewacin Mali ke gudanarwa tun bayan da kungiyar 'yan tawaye ta CMA ta kulla kawance da takwararta ta platform a watan Afrilun da ya gabata na hangen ganar da shugabannin kasashen yankin Sahel manufofin da suka sa gaba a ƙarƙashin haɗin gwiwar CSP. Mafari kenan suka yada zango a nan Nijar, inda suka gana da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Musa Ak Asharat Man shine kakakin kungiyar kawancen 'yan tawayen Mali.
Pour expliquer un peu la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, des rapprochements des mouvements dans le cadre du CSP.
Yace mun zo ne mu gabatar da kungiyar mu ga shugaba Muhammad Bazoum, mu nemi shawarwari daga gare shi da kuma gudunmuwar sa, domin a yau taimakawa CSP tamkar taimakawa kasar Mali ne, kuma fitar da Mali daga kangi tamkar taimakawa yankin Sahel ne. Mu muna matukar bukatar kasashe makwabta su dafa mana don ceto Mali daga yanayin da take ciki a yau, ta yadda za a maido da zaman lafiya a baki ɗayan yankunanmu. Mun kuma bukace shi ya tsaya mana don fitar da Mali daga halin rikicin da take ciki.
Lui demander aussi de s'impliquer pour aider notre pays qui traverse une situation extrêmement difficile.
Da yake amsa tambaya game da amsar da shugaba Muhammad Bazoum ya basu, kakakin kawancen tsofaffin 'yan tawayen na Mali ya ce
le président était très réceptif d'abord par rapport au CSP, il en est très content.
Mun sami kyaukyawan tarbe daga shugaban kasar Niger, wanne farin ciki da kafuwar gamayyar CSP. Mutum ne wanda ke da cikakkun bayanai game da abubuwan da ke faruwa a kasar Mali. Ya san cewa rarrabuwar kawunan da aka yi fama da ita a tsakanin kungiyoyi da shugabannin al'ummomin arewacin Mali ta matukar haddasa tsaiko wajen maido da zaman lafiya a wannan yanki. Saboda haka ganin dukkan waɗannan shugabanni suna tafiya tare abu ne da ya yi murnar faruwarsa. Kuma ya gargaɗe mu mu haɗa kanmu mu taimaki Mali ta fita daga mawuyacin halin da take ciki.
La réconciliation et la paix entre eux est un facteur extrêmement déterminant.
Jamhuriyar Nijar da ƙasar Mali sun fuskanci tsamin dangantaka a kwanakin baya, lokacin da ministan harkokin wajen Nijar Hassan Masaudu ya jaddada matsayin kungiyar sai dawo, wacce ta umarci sojojin da ke rikon ƙwarya su shirya zaɓe a watan Fabrairun 2022 kamar yadda aka tsayar ko kuma su yaba wa aya zaƙinta. Abinda gwamnatin ta Mali ke ganinsa a matsayin katsalandan. Kakakin kawancen CSP Musa Ag Asharat Man ya ce an wuce da wannan magana domin Nijar na da rawar takawa wajen warware kullin da ya sarke a kasar Mali shekara da shekaru. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Babu Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba, shugaban marasa linjayi a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya bayyana alaman za a yi gyara ta wucin gadi akan cijewar da aka samu wurin baiwa gwamnatin Amurka dama ta karɓo rance kafin ranar 18 ga watan Oktoba, lokacin da Amurka take sa ran kudaden gudanar da gwamnati zai ƙare. A wata sanarwa, McConnell ya ce 'yan Republican za su baiwa Democrat dama su yi amfani da hanyar da aka saba wurin tabbatar da kudirin gaggawa na ƙara karɓo rance, amma na ƙayyadaddun kuɗi da gwamnati za ta kashe zuwa watan Disamba. A baya ya ce 'yan Democrat da ke da rinjaye a majalisar dattawan su yi amfani da tsarin sulhu wurin magance batun karɓar rancen. Tsarin sulhun shi ne bin hanyar lalama da za ta ba da damar tabbatar da dokoki masu alaka da kasafin kuɗi da ɗan ƙaramin rinjaye, amma ba ƙuri'u 60 da ake buƙata a majalisar dattawan ba. A ƙarƙashin tsarin sulhun, Democrat ba ta buƙatar kowane ƙuri'a daga 'yan Republican. A jiya Laraba, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wa gwamnatin Habasha cewa ta nuna masa wata takarda ko shaida da ƙasar take da ita akan zargin da ya kai ga koran manyan jama'a aikin jin kai su 7 daga ƙasar. A wata musayar kalamai da ba a saba gani ba, Antonio Guterres ya yi jawabi a kwamitin sulhu bayan da jakadar Habasha ya yi zargi-zargi akan ma'aikatan majalisar, ciki har da zargin sun ƙara yawan mutane masu buƙatar taimakon jin kai da mutum miliyan guda kana san an bato mace-mace da ba a yi ba. Guterres ya ci gaba da bayani cewa sau biyu yana faɗa wa Prime Minister Abiy Ahmed idan yana da wata damuwa ta rashin adalci game da wani ma'aikacin Majalisar Dinkin Duniya, to ya faɗa masa kai tsaye saboda shi kuma ya gudanar da bincike. Kani ya ƙara da cewa matakin da Addis Ababa ta ɗauka ya sabawa dokar ƙasa da ƙasa ta ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya, wanda manyan dokokin duniya suka ba su kariya. Guterres ya nanata cewa yana buƙatar gwamnatin Habasha ta ba da haɗin kai domin ma'aikatan jin kan su yi aikin da ya dace na rage raɗaɗin wahala da miliyoyin 'yan Habasha ke fuskanta. Karshe, Pakistan ta naɗa Laftanan Janar Nadim Anjum sabon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar. Ya dai maye gurbin babban daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ISI a takaice, Laftanan Janar Faiz Hamid, wanda ya jagoranci ma'aikatar tsawon shekaru biyu, kana zai zama babban kwamandan rundunar sojojin Peshawar. Sashen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ne ya sanar da wannan naɗin a ranar Alhamis a matsayin wani ɓangare na sauye-sauyen shugabancin soja. Masu lura da harkokin soja a ƙasar sun mai da martani a kan naɗin, suna faɗin cewa naɗin da aka yi wa Hamid na nufin akwai yiwuwar zai shiga sahun masu neman mukami mafi girma na sojin ƙasar a sabuwar shekara.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu rabuwar kai mai tsanani tsakanin manyan 'yan siyasa arewa da na kudancin Najeriya kan tikitin shugaban ƙasa a zaben 2023, yayin da 'yan siyasa arewa da sauran masu ruwa da tsaki ke cewa a bar kowa ya gwada sa'arsa. Gwamnonin kudu sun tsaya kan lallai sai mulki ya koma yankinsu, wannan dai ya shafi manyan jam'iyyun biyu na APC da ke mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Daga Abuja, Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana da wannan rahoto.
Bambancin da ake samu shine 'yan siyasa da zababbu na kudu kai tsaye na cewa lokacin mulkin kudu ne da zarar shugaba Buhari ya kammala wa'adinsa. Su kuma zababbun arewa da ma wasu 'yan siyasa na cewa ba maganar karɓa-karɓa, sai dai a duba cancanta. Kuma ko daga ina za a iya samun ɗan takarar da ya dace. Ba a rasa wasu ƙalilan arewa da ke cewa a'a. Mulki ya ci gaba da zama a yankin don iya rabon yankin kenan a tsarin Najeriya, inda wasu ko ke cewa ko oho duk inda mulkin ma ya tafi ɗaya ne don ba su gani a ƙasa ba.
Is it the turn of the south? Because we supported them to be president. But for Bola Ahmed Tinubu, how can Buhari be president?
Nan tsohon ministan ayyuka ne Adeshie Ogunloye a shirin gidan talabijin na Arise ke cewa yanzu zagayen kudu ne na fitar da shugaban ƙasa, kuma 'yan arewa ba za su manta taimakon da kudu ta yi ba. Don in ba da Tinubu ba, shugaba Buhari ba zai zama shugaban ƙasa ba.
If not by concession, why was there crisis in 2011 when they insisted that it was their turn and they had to kill over 26?
Ogunlewe ya ci gaba da cewa in arewa ba ta yarda da karɓa-karɓa ba, me yasa a 2011 aka kashe fiye da matasa masu yawa ƙasa hidima 20 a Bauchi da ƙona gidaje a Kano don tunanin Buhari ya lashe zaɓe kudu taki ko kuwa 'yan kudu na ƙwarar arewa? Ga tsohon shugaban miyati Allah na Abuja Dodo Oroji, yanda ‘yan kudu ke magana da dagewa tamkar a ji tsoronsu ne a ba su matsayi na demokuraɗiyya, dole ya sa ‘yan arewa ba za su bar mulki ya sullube musu ba.
Babu dalilin da cewa mu bar milkin nan, in ka duba tun daga farkon ƙasar nan kabila uku ce take da ƙarfi, Yorubawa, Ibo, Hausawa. Tun da mun yi su yawa, kuma wannan milkin ɗin ba za mu ɗauka kawai mu ce mun ba su ba, in muka yi wannan sakakacin to mun kashe kanmu da kanmu.
Gabanin babban taron APC mai niyyar takarar shugabancin jam'iyyar Sanata Alimadu Sharif ya ce duk da akwai sauran lokacin yanke hukunci, amma cancanta ya fi dacewa a yi la'akari da shi a 2023.
Ai, sai ka samu jami'a kafin ka yi maganan ina shugaban kasa zai fita, ba a taɓa yi convention na zaben shugabannin siyasa da na shugabannin Najeriya ba, ba a taɓa yi ba bisa ga yadda fatin ta zaunu. Kafin ku je ku zauna a tafiyarmu nan, ina za mu gani in mun sa dan takara za mu yi tasiri fiye da abokanin hamayyarmu. Janar Buhari shi kadai ya zo da kuriya miliyan 12, an ba shi wannan CPC, an ba shi wannan ANPP, duk yancin Najeriya ba ta bai ma wani haka ba, mana talakan Najeriya suna son shi kenan. Za mu duba wannan abubuwa, to a yanzu a wannan tafiya waye ne za mu saka, wanda duk talakan Najeriya arewa kudu gabar yamma za su yadda da shi cewa wannan shugaba ne da gare za mu bi shi.
Babbar jam'iyyar adawa PDP da ke cewa tamkar tana jiran lokacin amshewar gama ne daga APC ta nuna kowaye ta tsayar zai iya samun tagomashi don yadda take ganin gazawar mulkin Buhari. Sanata Umar Tsauri shi ne sakataren jam'iyyar.
Mu mutanen PDP ba mu iya adawa in gado ne mu gaje ta ba, don shekara 16 muna mulki kuma kowa gani. Su kuma 'yan jam'iyyar APC ita suka iya adawa, domin su ba majam'iyya bace ba, club ne wanda wancan yazo wannan yazo aka kori Jennifer, to ya rige ma 'yan Najeriya yanzu su yi amfani da katin ƙuri'a su mai da kowa inda ya fi iyawa. Mu a mai da mu inda muka iyawa mulki, APC a mai da ita inda ta iyawa adawa, kuma wannan abin da ya faru kenan, bari ka gani lokaci.
A jam'iyyance dai ba matsaya kai tsaye kan batun na karɓa-karɓa, amma hakan zai bayyana bayan tarukan jam'iyyu. Nasiru Adamaili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamaili Kaya, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka mai ba
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashi da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha tasirin ahuwar da aka yi wa Rahama a rayuwarta tsakanin al'umma.
Ai, a yau wannan yarinya Rahama da kai da ni da ita haka muke a wanke tas, haka take a wanke wannan laifi, an riga an sa delete all na gwamna, an yaye shi, ba wanda ya isa ya sake kiranta da wani suna na convict ko wata criminal, bata yi ba ma
sunanta, bata
yi ba, ai sunanta kenan ne yanzu sabo, bata yi ba. Kuma sannan wannan dama da aka bata magana ce ta gaskiya, an kyauta, an duba bangaren humanity. Yarinya ce mai karancin shekaru, kuma ba a san irin baiwar da Allah ya mata ba, kuma akwai shi daman gidan gyaran hali da tarbiya, ai sunansa yanzu an canja shi gidan gyaran hali da tarbiya, su suka amanna da cewa
tarbiya daga gidan yari
a tun yaushe, ai tun a wancan zamanin, yanzu 21st century ne, ai magana ake
tun a zamanin ku.
To na gode, duk ɗaya ne, ni ba na gudun ko me za a ce mini, alhamdulillah. To na san an ce whatever goes up must come down except my age, yawwa. To amma magana ta gaskiya, an kyauta, in aka tallafa mata tarbiyyar ta gyaru, ta shiga karatu ba a sani ba, likita ce, lauya ce, malama ce, akalla an dora ta a tafarkin da za ta dawo ta tallafi al'umma bayan ta tallafi rayuwarta, kuma ya zama darasi da izina. Ai, shi kansa wannan afuwar mutum yana da dan shekara 13, ko wani guri zai yi baya so ya nesa da shi, amma sai da ta lale shekara 7 ba ta tare da kowa nata, daga cell sai prison, tana can anan take komai. To kowannan kam ai ba karamin garari bane a wurin dan shekara 13 a ce anan zai kunya tashi ya hadu da waɗanda suka fishi, ya hadu da masu gagarumin laifin ma, ya ga iyayensa, ya ga kakanninsa, ya ji ya gani baya ganin kowa nasa sai wanda suke tare a killace a wannan gidan gyaran hali da tarbiya. Gaskiya ba karamin al'amari bane, kuma ya ishe ta izina, ya kuma ishe ta ta dawo ta saduda, hatta zo ta fitar da tarbiya nagartacciya wanda aka tsamo ta, aka ga ta cancanci wannan afuwa.
Aka makallahu a yayin da mutum dan adam ya samu kansa irin wannan yanayi, irin na rahama, aka yi masa afuwa irin wannan, me shari'a ta ce a yi na gaba? Misali ita tunda ta fito, yanzu barista tana gaya mana a kundin dokar kasa sunanta ba ta yi laifin ba ma, aka karma akan laita da laifin kenan, abinda dokar take nufi kenan. Yanzu ta fito a fuska janibi na shari'a, ya sunanta
to kamar yanda barista ta faɗa haka ne. Ai, shi kamar yanda musulunci ya tsara, duk mutumin da ya tuba daga laifi ai kamar bai da shi ne. In aka ce an yafe, shari'a ba ta dawowa ba in ta ce ta yafe. Sai dai kullun abin da musulunci shi yake dubawa, yana duba wani abu da ake cewa kamar kuna cewa balance. Yanzu
samun daidaito,
yawa daidaito. Yanzu misali mai bin haƙi na wannan yarinya zai ji daɗi saboda ga abin da aka yi mata, to amma kuma mai bin haƙin shi kuma namijin, shi kuma ba zai ji daɗi ba. Dalili saboda shi namijin shi ma yana da haƙi. Wannan shine hikimar da yasa shari'a ta ce lallai a nemi yafiyarsu don kada a yi musu wancan kallon. Domin akwai wanda da ya gan su ko ya ganta, to kallon da zai mata kawai mai kisa ce, an ba a isa a ba ma ya furta mata. To amma idan ya kasance an sami yafiya, wanda ma suke da haƙin za su ce wannan magana ba sa santa, an riga an yafi. Misali kenan,
hikimar
kenan. Sannan kuma in ba yafe wa suka yi ba biya akai, to ai sun biya diya, saboda haka mai magana ya daina. Wannan dalilin shi yasa ake so me idan an samu irin wannan, shari'a sai take cewa ko dai su ce sun yafe, shari'a ta yadda da wannan kuma tana so, ko kuma a biya su diya, ita ma shari'a ta yadda da wannan, dan dai a samu wancan ita ma ta zauna lafiya. Ka gane ai, su ma kuma ba su da wani tashin hankali. Amma rashin yin haka to zai iya jawo wata damuwa a cikin dangin su waɗancan, domin su ma ɗan nan nasu ne, masu rajin kare haƙƙi na ɗan adam, wanda ba mace suka ware ba, ba namiji ba. To in ka kare haƙƙin waccan macen, to shi kuma wannan namijin fa da aka kashe ɗan uwansu, ko aka kashe masu ɗa, ko aka kashe masu jika, ko wani mai kama da wannan dangin sa dai, suna su haƙin ba. Shikenan mutum ya kisa ya shekara 7 ya dawo, ba a biya diya ba. Misali kaga suna da wannan tambayar, ko kuma neman amsar wannan tambayar akan wa dangin waɗannan waɗanda suka yi masu kisa,
ko shi yasa akan hukuma
kware daga su, ko akan hukuma. Saboda haka in aka bada wannan haƙin, ita ce mai tuba daga zunubi kamar Lazan Bala. Wanda ya tuba daga zunubi kamar baya da laifi ne, wanda aka yafe masa tunda ai ya tuba shi kuma daman. Wanda ya tuba daga zunubi, Allah a shirye yake da mai laifi ya yafe masa. To ko in haka ne, kaga ashe kenan daidai yake, simul kamar bai taba laifi ba, saboda ya koma yadda ka koma na koma, tsaf banyi ba, ita ma ba tai ba.
Dr. Musa, akwai abin da kuke cewa stigmatization, tsangwama. Idan kuka sami, kuka ci karo da mutane masu yanayi irin na Rahama Hussaini, suka samu kansu a yanayi na tsangwama bayan an yi shari'a watakila, ko ba wani abu mai kama da haka, ya kuke musu ne?
To abu na farko shine suna buƙatar tallafawa zuciyarsu ta yi ƙarfi, saboda su shigo wata rayuwa da suka rabu da ita a lokacin da ba su da wayan da suke da shi yanzu. So wata ilasan da suke wannan rayuwa ta gidan gyaran hali, an riga an saba da wannan rayuwa, yanzu kuma za a fito cikin al'umma kamar yadda kace akai magana, wasu za su kalle su da irin wannan laifin da suka aikata wanda shi kai su wannan gida. So dole ne sai ka sun samu waɗanda za su karfafa musu gwiwa da zuciya wurin ci gaba da bibiya da nuna musu abubuwa. Shi sa ni yanzu kallon da nake wa rahama shine rahama ta zama wata sila ce da za ta iya kawo rahama cikin mutane. Domin yanzu idan rahama ta bude wani fanni kamar kace ko foundation haka wanda za a ci gaba da wayar da kan al'umma na abubuwan da suke na laifi, a kare kai, a inganta tarbiyya da waye, to tana iya samun mutane da za su hada kai da ita wurin bada gudunmuwa ganin cewa an wayar da al'umma an wani, domin ita abin ya fara a kanta ne. Sana iya zama cikin waɗanda za su fito da bayanai wurin tattaunawa da mata da al'umma gaba ɗaya, wurin nuna musu illar saurin fishi, wurin illar shiga rayuwa marar kyau irin wannan da kuma musamman ta ga abubuwa a ciki. Rahama na iya rubuta littafi akan rayuwarta nan da ta samu rayuwarta a ciki na labarai da ta ji irin wannan, kamar yadda Alan Waka ta bayin wata waka da fito da abubuwa na rayuwa cikin prison domin a ilmantar da mutane su guji irin waɗannan abubuwa. So ina ganin mafi ala shine ya kamata a ce ta samu wannan tallafi na ƙara ƙarfa mata gwiwa da samu mata da abubuwa na sana'a da za ta yi domin ta samu gudan kanta, musamman karatun nan ma dai shine mataki na farko. Sannan kada bayan karatun kuma kada a bar ta da karatu kadai, a nemi mata wani abu da ita ma za ta zama cewa kullun tana ganin kamar tana da kisa. Na bada misali kamar shi wannan gidauniya, idan ta kalle ta ko wata ƴar kungiya wacce za ta yi amfani da ita wurin tallafa al'umma, so ta yi amfani da wannan sunan nata wurin bujirowa da al'umma, tallafawa marayu, marasa karfi, tsofaffi da sauran abubuwa. To ina ga idan rahama ta fara irin waɗannan abubuwan cikin ikon Allah, za ta canza wa mutane wannan tunanin na ganin cewa mutum ya ji irin wannan ya fito kamar bai da amfani da wannan har ta samu masoya.
To yau ma lokaci ya kwace mana sabili, da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba ku ji yadda bakin namu suke ganin lamarin rahama ya bambanta da sauran masu aikata irin wannan laifin. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Damdumi, sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza.
To madalla a gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baballe a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jama'an Faransa ya yi ma'ana ainun kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Yana da matukar muhimmanci ga Amurka ta ga nahiyar Turai baki ɗaya, musamman ƙasar Faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin Indo-Pacific. Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a Paris, babban birnin Faransa. Ya kammala rangajinsa a Turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar raya tattalin arziki ta OECD. Shugaban hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa, har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi. Lokacin sanyi na gab da shigowa, in ji Mary Ellen McCroarty, babbar daraktan shirin abinci na duniya a Afghanistan. Tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a Kabul. Ta ce muna da sanyi mai tsanani a Afghanistan, farashin mai da ke tashin gorin zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu. A ƙarshe, a jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ba da shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria. An tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira Mosquirix a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a Ghana da Kenya da Malawi, inda yara sama da 800,000 suka samu rigakafin. Hukumar ta WHO ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka ƙananan yara a kudu da saharan Afirka, inda yara 260,000 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a duk shekara.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. kafin mi sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Salisu Gwangwazo bisa rasuwar ɗansa Malam Abba Salisu Gwangwazo wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Litinin da ta gabata. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya ce na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.